نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin niyyar sa da ganin damar sa ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkurani mai girma a wannan rana ta 15 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wadda yake daidai da 4 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiyya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya aya a jiya cikin suratul Hud, wadan Allah tabaraka wa ta'ala wa kullan naqussu alayk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإلى الله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كما منا لا برتامك كوني دقا لا بارن من زني دسكا قباتشيكا ma nusabbitu bihi fu'adak, abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi. Kamar yadda bayani ya gabata, wa'annan qisas da Allah tabaraka wa ta'ala labarai da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin alqurani ba labarai bane waɗanda Allah ya bayar da su domin nishadi bal domin wato mutane mu'minai su dauki izina daga abubuwan da suka faru da wa'incan almomin. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ma nusabbitu bihi fu'adak, wayannan labaran da muke baka wa waɗanda za su tabbatar da zuciyarka ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a Makka yana fuskantar kalubale masu yawa, yana fuskantar kalubale masu yawa daga mushrikai waɗanda suke yin fito na fito da addinin Allah. Allah tabaraka wataala yace domin mu tabbatar da zuciyarka waja'aka fi hadhihi al-haq kuma yazo gare ka a cikin wannan sura mana kissoshi da muka ambato a cikin wannan sura al-haqu gaskiya ne babu wayannan labarai da suka gabata game da annabawa da manzanni da al'ummomin da suka gabata babu wani wato wani waje da zaka iya samun wannan labarin mai inganci bayan Al-Qur'ani domin abubuwa ne waɗanda suka faru a shekaru da dama da suka gabata mafi yawan abubuwan da zaka ji ana faɗi a gefe zaka ga mafi yawa saki faɗi ne kawai da kuma tatsuniyoyin da ba za a iya danganta zuwa ga wato wani waje da za a iya cewa ga inda aka ɗauko shi nan kuma hankali ya kwanta banda wayannan labaran da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar a cikin Qur'an yace waja'aka fi hadhihi al-haq a cikin wannan suran kamar yadda muka bayar da labaran annaba da suka gabata a cikin wannan suran ma waɗanda muka ambato duk gaskiya ne wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin da kuma izina wa'azi tunatarwa gargadi ga mu'minai wa qul lil ladina la yu'minun
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
وانتظروا
إنا منتظرون
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون كما تسند ولن دباس عين إيمان wayannan waɗanda ake ta kiran su zuwa ga kadaita Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma sun ci ka sanar da su cewa i'malu ala makanatikum ku yi aiki a irin hanyanku a irin millar da kuka kasance a kansa ku dinga yin aiki inna amilun lallai mu ma masu yin aiki ne wantaziru kuma ku saurara inna muntazirun lallai mu ma masu sauraro ne duk wayannan wato wayannan ayoyi guda biyu suna matsayin gargadi ne ga mutumin da aka ja kunnensa aka yi mai wa'azi da duk wani usulubi da ake yin wa'azi da shi Allah ya aiko mai manzo manzon nan ya taho da ayoyi waɗanda suke tabbatar da manzancinsa amma kuma bai yarda ba ya ƙi yin imani Allah yake ta sanar da shi cewa ya ci gaba da aiki a irin hanyar da ya zaba su shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su ma masu yin aiki ne sa'annan su saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai su ma masu sauraro ne kaga wannan gargadi ne ba komai bane face gargadi game da abin da mutum zai zo ya fuskanta daga baya yace walillahi ghaibus samawati wal ard
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
كما سن غيب نسمي da kasai na sammai da kasa na Allah ne tabaraka wa ta'ala ma'ana babu wanda ya san gaibu face Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da suke a ɓoye a cikin sama da kasa babu wanda ya san su face Allah tabaraka wa ta'ala wa ilayhi yurja'u al-amru kullu kuma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ake maido da al'amura gabaki daya min al-a'mali wal ummal daga cikin ayyuka da masu aikata ayyukan duk zamu koma zuwa gaba zamu koma zuwa ga Allah yace fayumayyizul khabir min al-tayyib. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bambanta mara kyau da mai kyau, yake fa'budhu wa tawakkal alayhi. Don haka ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai ne masanin gaibi. Fa'budhu ka bauta mai, wa tawakkal alayhi kuma kai tawakkali a gare shi, kai dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ai kum bi ibadati wa hiya jami'u ma amara Allah bihi mimma taqdiru alayhi. Ibada bautan Allah shine duk abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni da shi daga cikin abubuwan da kake iya aikatawa. Shi yasa maluma suka ce ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda, wato wata suna ce da ta kunshi duk wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son sa kuma ya yarda da shi. Shi yasa a cikin ayyuka da ake yi na neman kusanci zuwa ga Allah, na neman yardan Allah, babu aikin da ake son mutum ya raina. Karka ce ai wannan karaman aiki ne, babu karaman aiki. Sadaka, wasu lokutan misali kana son ka bada sadaka, amma abin da kake da karfin bayarwa, misali kai a lissafin ka ka raina. Misali kana son ka bada sadaka, sai kaga in nace in bada sadaka a yanzu, abinda zan iya bayarwa a yanzu nan naira 50 ne, sai kace to naira 50 ne zai yi cikin wannan kuɗin da ake nema? Shedan sai zai zuga ka sai ai naira 50 din na haba kai kuwa yayi kadan, ka bari sai sati mai zuwa. Sati mai zuwa a lokacin da za ka iya bayar da 5,000, shedan sai zaki sake cewayowa sai ta haba, bukatun ka fa ka manta akwai bukatu da yawa, kaga can ya hana ka bayar da kadan. Nan kuma yana son ya zuga kai ya hana ka bayar, kai kuma dama can baka bayar da kadan bane kana ganin yayi kadan. Nan kuma gashi nan yana zuga ka cewa ba bukatun ka suna da yawa. Naga abinda kake da ikon yin sa a lokacin da ake bukatan sa, kar ka ga wato karancin abin. Ka tashi da daddare dab da ketowar alfijir, sai ka cewa za a kira sallan fitowar alfijir daga yanzu zuwa minti 10, sai ka je kai bari in karasa bacci kawai kiyamun laili din daren nan ya kubce mu. Minti goma in ka tashi kai alwala cikin minti 5 zai rage minti nawa? Minti 5 za ka yi ko da raka'a 2 ne gajeru, ya zama ka alkhairi akan ka cigaba da bacci, kace kawai bari jira ladan in ya kira sallan alfijir kawai san tashin tafi sallan asuba, ce na hakura da na so in yi sallan dare ne na awa 1:30, gashi kuma ban farka ba sai da lokaci ya rage minti nawa? To minti 10 nan ka tashi kai. Shi yasa yace Imam Sa'di yace wa hiya jami'u ma amara Allah bihi mimma taqdiru alayhi, duk abinda Allah ya umurni da shi cikin abinda kai kake iyawa. Cikin abinda kai kake menene kake iyawa? Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, inda istita'ar ka ya kare iya abinda kai zaka iya yi shi ake bukatan kai, inda karfin ka ya kare nan ake son kai. Ba a son ka dinga tajiri, zan fara gobe, zan fara jibi, baran bari ma kai sai wata mai zuwa zan fara. Kai na yanzu, domin yanzu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya baka tabbas din da kana numfashi. Yace wa tawakkal ala Allah, da aka umarce shi da ya bauta wa Allah, sai aka umarce shi da ya dogaro ga Allah a cikin bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tawakkal ala Allah fi dhalik, mana ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akan hakan. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya koyar da da mu wannan addu'ar da ake yi bayan sallah. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ya Allah ka taimaka min akan ambatanka, akan yin godiya a gare ka, akan kyautata ibada. Ana san wannan ya zanto dubura kulli sala, a ƙarshen kowace sallah ka dinga maimaita wannan addu'a, neman isti'anan Allah, neman taimakon Allah wajen ne, wajen yin abubuwan da Allah ya umarce ka da su. Kamar yadda muka yi ta maimaitawa a lokacin da muke karanta labaran waɗannan annabawa da Allah tabaraka wataala ya ambato su cikin wannan surar. Za ga mai ta maimaita cewa duk wani abin da ka tsinci kanka a cikinsa na aikin alkhairi ba fa dabararka bane, ba iyawanka bane, ba wayonka bane, kawai dacewa ne daga wajen wa? Daga wajen Allah tabaraka wataala. Nakan bada misali da majalis ɗin nan, wannan majalisin tafsirin da muke zuwa ɗin nan, idan Allah ya ga dama sai ya hana mu. Wallahi in ya ga dama sai ya hana mu. Kamar yadda akwai waɗanda ba su zo nan ba, ba su tafi can ba, ba za su kuma tafi ko'ina ba. Kuma hakan yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wataala yake wa mutum hukuma da shi tun a duniya. Allah ya kare mu. Idan to mutum yana da takhalluf, duk wani aiki na alkhairi za a neme shi a rasa, domin Allah bai Allah yana alamun Allah ya fushi da shi ne, domin Allah bai bukatan gudunmawarsa. Domin Allah ya san babu alkhairi tare da shi, sai Allah ya nisantar da shi. Kuma kamar da muka faɗa a baya, wannan kuma bai da alaka da irin rayuwar da mutum yake yi. Za ka iya ganin mutum a kan sabon Allah, ciri-ciri dare da rana sabon Allah yake yi, kuma ya zanto al'amuransa suna tafiya daidai, kasuwancinsa yana tafiya daidai, aikinsa yana tafiya daidai. Duk waɗannan abubuwan ba ma'auni ba ne na Allah na son mutum. Domin kamar yadda muka karanta a baya, ita duniya Allah yana baiwa wadda yake so da wadda baya so, duk zai ba su duniya. Domin ita duniya ba komai ba ce a wajen Allah tabaraka wataala. Amma imani da addini, Allah bai baiwa kowa face wadda Allah yake so. Yace wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun, wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun. Kaga yace fa'budu wa tawakkal alai, ka bauta mai, kai dogaro a gare shi. Wajen bauta mai din kai dogaro a gare shi, mana ka nemi taimakonsa wajen bauta mai. Yace wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun, kuma ubangijinka bai zama gafalalle ba game da abubuwan da kuke aikatawa. Min alkhairi washarri, na alkhairi ne ko kuwa na sharri? Bal qad ahata ilmuhu bidhalik, lallai iliminsa tabaraka wataala ya kewaye abin da kuke aikatawa. Wa jara bihi qalamuhu, kuma alkalaminsa ya rubuta abubuwan da kuke aikatawa gabaki daya. Wa sayajzi alayhi hukmuhu wa jaza'u, kuma zai yi sakayya ga abubuwan da kuke wato aikatawa da hukuncinsa da kuma sakayyarsa. Wannan shine ƙarshen wannan suratu Hud. Yanzu za mu shiga sura ta gaba, suratu Yusuf. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين wannan harufa da Allah tabaraka wa ta'ala yakan buɗe wasu daga cikin ayoyin surorin Al-Qur'ani da su maluma sun yi bayanai da yawa sun kara wa juna sani game da waɗannan harufan akwai waɗanda suka ce Allahu a'lamu bi muradi suka ce Allah kadai ya kebanta wa kansa sanin me ake nufi da waɗannan harufan suka ce hiya mimma ta'thara Allahu bihi min al-'ilm wannan daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kebanta wa kansa sanin su akwai waɗanda suka fassara al-Imam al-Kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa sai ya fada da bayani a farkon suratul baqara shi yasa duk lokacin da yazo kan wata sura da aka fara ta da al-huruful muqatta'a sai ya mayar da bayanin zuwa ga bayanan da yayi a farkon suratul baqara a cikin suratul baqara bayan ya koro bayanan malamai akan waɗannan harufa da Allah tabaraka wataala yake buɗe waɗansu surorin alqur'ani da su sai yace qultu wa lihada kullu suratin uftutihat bil huruf duk wata sura da aka buɗe ta da harufa fala budda an yudkar fiha al-intisaru lil qur'an zaka ga cewa bayan an buɗe wannan surar da harufa zaka ga lallai ana ambato ayoyin da suke nuna wato matsayin alqur'ani wannan bayanan suna zuwa ne Ibn Kathir yana son ya karfafa bayanin waɗanda suka tafi akan cewa wayannan huruful muqatta'a din suna daga cikin wato salon maganar da Allah tabaraka wa ta'ala ya wato kalubalanci larabawa da shi su mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani domin su larabawa suna ji da fasaha da iya zance shi yasa da aka saukar da alqur'ani suka shiga rudani suka rasa da me za su wasafta alqur'ani domin san gazancen da ake yi a cikin alqur'ani yafi karfin irin maganganun da suke yi kuma suke alfahari da shi a tsakanin su mutane to akwai malaman da suka tafi akan cewa wayannan harufan dilala ce akan i'jazul qur'ani akan cewa qur'ani ga garba dauli babu mutumin da yake iya kawo kwatankwatin sa su abinda suka saba shine magana da kalmomi da aka tashi saukar da alqur'ani sai zanto a cikin alqur'ani akwai ayoyin da harufa ake magana ba da kalmomi ba to domin Ibn Kathir ya karfafa wannan maganan sai ya ce idan ka duba wayannan surorin da Allah ya bude su da harufa zaka ga cewa ayoyin da suke biyowa bayan wayannan harufan ayoyi ne waɗanda suke karfafa alqur'ani waɗanda suke wato ɗaukaka alqur'ani yace wa bayanu i'jazihi wa azamatihi ayoyi ne waɗanda suke nuna cewa qur'ani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi domin ya gagari mutane ba za su iya kawo kwatankwacin sa ba da kuma girman alqur'ani wa hadha ma'lumun bil istiqra wannan kuma abu ne wanda aka san shi ta hanyar bibiyan surorin gaba daya waɗanda Allah ya bude su da harufa idan ka bi su gaba daya cikin alqur'ani zaka ga cewa wannan shine salo da aka kawo ayoyin da suka biyo baya yace wa huwal waqi'u fi 29 sura kuma yace hakan ya kasance cikin surorin alqur'ani 29 ولهذا يقول تعالى يجي شيء الله تبارك وتعالى يجي تيوا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كذا لهذا كاو الحروف المقطعة آيين آية تبيو بها مباشرة ذلك الكتاب آية تذكى إشارة زواج القرآن لكم يبن القرآن سورة البقرة هكذا الله تبارك وتعالى يجي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه آل عمران كاجا آية تبيو ده تبيو بايا الله تبارك وتعالى ينا وتسرج القرآن كما ينا توكك شأن القرآن يشي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب هكذا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه نما زاجة آية بيبيو بيان ألف لام ميم صاد يتي كتاب وللتاتي ود أكا سوكر أجريك فلا يكن في صدرك حرج منه دكوا إن الآيويني وأن سجي منيني سجي يبن القرآن الأعراف حتى أن الله تبارك وتعالى يتي ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور bayan harufan nan zaga har ila yau maganan qur'anin da ake yi littafi wani littafi da aka saukar maka domin ka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske bi ibni rabbihim da izinin ubangijin su hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala yake alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin har ila yau qur'anin dai ake yabawa cikin as-sajda الله تبارك وتعالى يتي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم ذاك جاء وإن سورة جبا كدا بايع أن أنبتوا الحروف المقطعة سجى جاء أبن كبير وبايع مباشرة شيني يبون واتو القرآن مجرما الله تبارك وتعالى أتمنى سورة مجرد كي سورة يوسف يتي ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين وإن كان آيوين للتاب مبيني يتي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يتي للي من سوكد شيء قرآنا عربيا wato shi Qur'ani abin karantawa da harshen Larabci la'allakum ta'qilun Allah tabaraka wa ta'ala cikin yarurruka gabaki daya ya zabi harshen Larabci domin saukar da wannan littafi wanda shine wato aka baiwa a manzo na karshe wanda babu wani risala babu wani sako da za a saki aikowa bayan wannan alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yace mun saukar da qur'ani da harshen larabci maluma suka ce abin da yasa hikimar da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi harshen larabci domin shine wato yare da yafi kowane yare cika yaren da yafi kowane yare fasaha shi yasa maluma suka ce harshen larabci shine ashraful alsina wa abyanha shine mafi daukaka wato harsuna mafi daukakan yarurrukan duniya shine harshen larabci shi yasa yake yana daga cikin kiyaye addini yana daga cikin kiyaye addini koyan harshen larabci koyan harshen larabci tsantsa koyan ladaban harshen larabci koyan duk wani ilimi wadda ke hidimtawa harshen larabci idan mutum ya koyi waɗannan wato wannan wato fannin na larabci da niyyar bautawa Allah tabaraka wa ta'ala zai zanto yana daga cikin mutanen da suke wato kari addinin Allah domin wani ilimi ne wadda wato da shi za a fahimci abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya menene ya saukar a zamanin da muke ciki akwai masu yaudarar kansu wanda suke ganin za a iya fahimtar addini ba tare da larabci ba za a iya fahimtar addini ba tare da larabci ba za a iya fahimtar addini ba tare da larabci ba haka ne amma ta yaya za a fahimci addinin za a fahimci addinin ne daga wajen waɗanda suka fahimci ne suka fahimci larabci kaga dai har ila yau ne an koma tushe ko an koma tushe ba zai yiwu ba idan mutum yana son ya karanta addini ya zama faqih wato malami na addini ya zama malami na addini to bai yiwuwa sai da menene sai da fahimtar larabci wannan ya kasance ne sanadiyar rauni da aka samu a wannan zamanin da muke ciki na wanda zaka tafi jami'o'i ka je ka samu lecturer mai karantarwa a Islamic Studies amma kuma da za ka yi waya a gabansa da larabci ka daga yin larabci kana cewa to wannan mutumin da muka yi maganarsa gani nan tare da shi nawa ma ka ce za ka biya ka sayar da shi a biya ka yana zauri ba zai sani ba amma kuma lecturer ne a Islamic Studies lecturer ne a Islamic Studies to shi yasa za ka ga mafi yawan lokuta ɗaliban da ake yayewa a Islamic Studies na wa'ensu daga cikin jami'o'in ƙasar nan za ka ga reflection ne na irin malaman da suka menene suka karantar da su ban gane ka karanci Islamic Studies ba amma kuma kai ba ka da access zuwa ga information akan musulunci sai ta hanyar tarjamar da wani kafiri ya rubuta mafi yawan sources din da in kana maganan original sources wadda mai bincike zai iya dogaro a kansu da aka rubuta da turanci a cikin ilimin da ya shafi Islamic Studies, mafi yawan waɗanda suka wallafa littafai a wannan fannin ba musulmai bane. Sai ka zanto kai da shi kake alfahari, wani professor na Islamic Studies wanda shi Allah ya haramta mai fahimtar Larabci yake cewa ku waɗannan yaran da kuka je kasashen Larabawa kuka yi karatu kuka dawo abu ɗaya ne kawai kuka fi mu da shi kuna yin Larabci, amma duk wani bayanin ilimi da za ka yi littafi ɗaya in na ɗauko daga shelf zan iya karanto wannan ilimin da za ka yi bayaninsa. Alhaji akwai abin da na rantse da Allah in za ka karanta Turanci daga nan har zuwa shekara 50 masu zuwa ba za ka taɓa fahimtar me ake nufi ba. Littafai da aka rubuta da Turanci a waɗannan a wayansu daga cikin fannonin nan waɗanda suka rubuta wallahi ba karamin kokari suka yi ba. Ni wayansu daga cikin littafai idan ina karantawa sannan ga yabawa kokarin waɗanda suka yi don sun sha wahala kwarai wajen nakalto wannan fahimtar zuwa Turanci, domin abubuwa ne wanda asalinsu zai mugun wahala ka fahimce su da menene da Turanci, musamman abubuwan da ake cewa ulumul ala. Kaga hukuncen addini kamar yanzu a zo a maka bayani ya ake yin alwala, ya ake sallah, ya ake yin aikin hajji, za a iya demonstrating ma ka gani duk wannan abubuwa ne masu sauki. Amma abubuwan da su ne wato makaman aiki na fahimtar ilimin babu yadda za a yi ka fahimce su da menene da Turanci. Sa'annan daga cikin rashin adalcin da muke wa ilimi a Najeriya shi ne ta samu mutum professor ne a harshen Larabci amma kuma idan aka zo aka ce ya zo ya yi bayani ko ya zo ya yi presenting paper, sai in ya tashi presenting paper sai ya yi presenting paper din da me da Turanci. To akar makalla me yasa kai tunda kai Turanci ne ya fi muhimmanci a wajenka, me yasa ka bata duk rayuwarka tana karanta Larabci? Wani ne aka mai karin girma sai bana mantawa abin ya bani mamaki lokacin muna karatu a level in masters. To wani malamin Larabci ne sai aka kara mai matsayi kamar ya zama associate professor ne a lokacin, shi ne ake nuna mai murna. To muna borrowing course din shi lokacin sai shi da aka gama abin nan aka nuna mai murna, wasu daga cikin ɗalibai suka rubuta baitoci da Larabci na tahni'a haka da aka gama sai aka ce sauran shi kuma zai yi bayani, sai ce dukkan kuna jin Hausa ne ko? To tunda dukkan kuna jin Hausa kun ga sai na yi da Hausa. To idan ɗalibai za su yi da Larabci ban ga dalilin da ya sa shi wanda ya samu professorship a wannan fannin ba zai yi da menene ba da Larabci ba. To idan ba ka iya yin Larabci me kake koya ɗaliban? Sai ka ga an ce maka mutum ya yi Arabic a Nigeria amma idan ya fara yin Larabci idan ka yi kuka ma ai ya maka sauki kenan, za ka ga Hausa ake yi kawai. Kowane yare yana da literature ɗinsa ko? Akwai abin da ake cewa literature kamar Hausa ne, idan ka zo gidan wani kana nemansa sai ka ga ɗansa a waje yana wasa, ce mai za ka yi? Kai ina mahaifinka ne ko kuma kai ina ubanka? Wanne za ka ce? Mahaifinka ko ubanka? A me laifin ubanka? Ba uban shi ba ne? Amma shi uba ɗin nan akwai adabin Hausa, akwai inda za ka yi amfani da uba zai zama menene, zai zama zagi. Duk da cewa uba uba din ne an sani, amma kuma akwai yadda za akwai salon da za ka yi amfani da shi zai zama menene, zai zama zagi, domin kowane yare yana da adab dinsa. To duk lokacin da ka dauko adabin Hausa ka daurawa Larabci a Latinas, to zai zanto ba Larabci ke yi ba. Shi yasa za ga wasu lokutan idan suka yi magana da Balarabe, Balarabe ba zai fahimta ba, duk da cewa kalmomin Larabci mutum yake faɗi, kalmomin na Larabci ne, amma kuma tsarin maganan kuma na ina na Hausa. Kamar irin abin da muke yadda muke wasa da Larabci lokacin muna secondary, sai mutum ya ce kana kake yana ka tafi bakin hanya, kaga bakin hanya ko kai ka san adabi ne na magana a Hausa ko, amma kai idan aka sa maka bindiga aka ce nuna bakin hanya, ina bakin hanya yake? Babu shi, ai ko baki re kalmar baki, kai ka san hanya ba ta da baki ko? Amma idan aka ce bakin hanya, ba wai ana nufin hanya tana da irin baki irin ko na irin na mutum ko na irin na dabba bane, shi ba Hausa zai fahimci me ake nufi da menene. Amma to ka gwada fada wa Balarabe bakin hanya mu gani, from a tariq, to har a tashi duniya ba zai fahimci me kake nufi ba, ce from tariq, ban gane from da tariq ba, baki da hanya tana da baki ne, domin ba adabin yarensa bane, an fahimta? Ba adabin yarensa bane, kowane yare yana da menene, yana da adabi, yana da adabinsa. Shi yasa daga cikin hanyoyi mafi sauki shine ka koyi Larabci daga wajen Larabawa, domin akwai abin da su ba a wajen su Larabawan karan kansu bayanin da suke da shi a kansa shine cewa haka muka ji ake cewa, bayanin su kenan, su a karan kansu in ka ce me bayanin wannan za su ce maka haka ake faɗi, haka Larabawa suke faɗi kawai. Ko kuma ka koya daga waɗanda suka koya a wajen wa, a wajen Larabawa. Almuhim, Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar, ba za ka fahimci cewa harshen Larabci, ba za ka gama fahimtar hikimar da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Alkur'ani da harshen Larabci ba, sai lokacin da ka fara fahimtar Larabci da kanka. Wayansu ayoyin idan aka karanto, wayansu ayoyin tasirin da suke da shi a lokacin da suke sauka a jikinka da Larabcin, in kana bibiyan abin da ake faɗi din, sai ka ji kaman kafin ka fassara zaƙin da kuma zafin ya menene, yayi sanyi ya ragu. Na haka wani yare ne wanda shi ne afsahil lisan, shi yasa koyan harshen yana da muhimmanci matuƙa, domin yana daga cikin abubuwan da ake wato kare wannan addinin da shi. Shi yasa duk mutumin da ya je takhassus ɗinsa, ma professor na farko, ina ganin PhD holder na farko a harshen Larabci a Nigeria, Kirista ne Bayerme, suna ganin a Unilag ko kuma Lagos State University in ba manta ba, shi ne mutumin da ya karɓi PhD na farko a harshen Larabci. Ba musulmi ba ne, ina ganin yana da rai kuma bai musulunta ba, zai gyara maka Larabci sosai, ya san Larabci, ya fahimci Larabci, yana iya fahimtar ayoyin Alkur'ani, yana iya fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah bai ni'amta shi da musulunci ba. Da yawa daga cikin ire-irensu idan suka je suka koyo Larabci, mafi yawan lokuta abin da yasa suke koyon Larabci domin su zo su fatar da mutane ne, kamar yadda wani bawan Allah da na taba gani, wani mai suna Suleiman, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi, yake ba da labarin abubuwan da suke yi, yace idan muka shiga kauye, kauyuka suke tafiya, idan muka shiga kauye sai mu tafi masallacin garin, mu shiga masallaci tare da su, sai mu fara yin Larabci, shi kuma limamin kauyen bai iya yin menene bai jin larabci yace akwai kauyen da muka tafi sai a cikin masallaci muke kiran su zuwa ga wajen shehu abin nan Yesu Almasihu daga masallaci zamu mayar da su su zama kristoci yace akwai wani limami da nake kiran mutane dan ja ayoyin alqur'ani in jawo hadisai in fassara su yadda na ga dama shi kuma limamin nan tun da ya fahimci cewa shi jahili ne duk abin da na faɗa duke ko haka ba kallah ko ba haka bane sai ya ce ita cewa haka ne to kaga an gama yawo kenan ko tun da limami ne wannan yace sai ce haka ne sai ce haka ne yace to kauyen nan haka muka mayar da su kristoci gabaki daya a lokacin da yake wannan magana a shekarun sun dade matashi ne yace amma shi Allah ya zo ya shiryar da shi ina ganin su an kai su ko Sudan ko Egypt nan suka je suka koyi larabci domin su zo su yi wannan barna yace amma shi Allah ya wato shiryar da shi kuma a lokacin da yake wayannan manzaran ya koma wayannan kauyuka yayi ta bin wayannan kauyuka daya bayan daya yana dawowa da su ina musulunci yana dawowa da su musulunci kuma haka abu ne mai muhimmanci ya zato musulmi idan yana da sarari duk da cewa dukkan mu ba zai yiwu a ce an wayi gari akwai wani balarabe wani mai himma mai girma sosai wani Sheikh Salim Al-Qahtani malamin mu ne dan Saudiya shi wai tunani yake yi wani project yake son mu yi aiki a kansa nace menene project din yake tattaunawa da ni yace zai yi musulman Najeriya gabaki daya su dinga yin larabci mana mu fara samun tasawwur na yiwuwar abin sa'annan mu zo mu duba waɗanne programs za a saka a jihohi a unguwanni a local government jihohi daban-daban waɗanne irin littattafai za a dinga karantarwa ma wa yara wa matasa wa abin nan dattijai da ya gama koro bayaninsa nake mai akar makalla nake ba zai yiwu ba domin wannan shine reality ko ba zai yiwu ba sa'annan ba mas'uliyar mu bane gaba ɗayan mu mu zanto muna fahimtar menene muna fahimtar larabci akwai alqadru alwajib a samu waɗansu mutane waɗanda za su dedicate din rayuwarsu ya zama takhassus din su kenan wannan ya karanta harshen larabci wancan ya karanta shari'a wancan ya karanta qur'ani har zuwa PhD wancan a cikin qur'anin ma ya zanto salon karatun kawai yayi ka san duk wannan ana yi wanda kai zaka zo ka kama alhamdulillahi rabbil alamin nan kada kike a sallan nan da zaka zo a gaban malaman tsantsan karatun alqur'ani sai kai wata shida baka bar a'udhu billahi minash shaitani rajim ba tun da shi shekara 10-12 shekara 4 degree shekara 4 master shekara 4 PhD ba abin da yake yi ba yaya ake rera qur'ani qira'at akwai wanda shi kuma abin da ya karanta tafsirin alqur'ani yaya ake fassara alqur'ani kawai abin da ya karanta kenan har yayi PhD din sa kuma a inda ake yin karatu ne ba karatun je kana yake ba irin wanda ake a jami'o'in nan wanda zaka iya tafiya makaranta so daya a cikin sa daya akwai wadanda akwai wani professor a faculty of law wani inyamari a faculty of law a university of jos wata ran yake faɗa wa ɗalibai cewa yace kasalar ku ɗalibai wannan zamanin ya wuce ma tunaninmu yace shi ya rantsi da Allah da vice chancellor ɗin nan zai ba da umarnin cewa kowa daga L level 1 zuwa level 5 ɗin nan ba su gama ba ce kowa kawai a yi mai printing ɗin certificate a jira kowa a gate duk wanda ya zo a ce mai sunanka a ba shi certificate wanda yake 100 level a ba shi certificate ɗin ya gama jami'a na yace na rantsa da Allah karba za ku yi goma a matsayin kun jama ba karatun da zaka je so daya kai baka ma san lecturer sun da suka karantar da kai ba shi ma lecturer din domin babu wanda ke tambayar sa shi ma din so daya yake zuwa yayin lecturer a semester zai lecturer ne so daya kuma babu wanda yake tambaye sa kuma za ku yi jarrabawa kuma kun ji jarrabawa kuma kun tafi wani level din kuma an maku lecture so daya dan Allah wannan bai wadara bane amma kuma dalibai sun fi son haka amma kuma shi kuma zai fi intimidate din daliban zai fi tsoratar da daliban kuma so daya zai zo yi kuma dole ku yi handout din sa irin wayannan abubuwan da ake bautar da mutane irin wayannan environment din ba za su fitar da intellectual ba ni abin da na fahimta a tsarin karatu da ake a high institutions in Nigeria yana bukatan garbala yana bukatan garbala sosai sosai bangaren iyaye administration din makaranta malaman makaranta da dalibai abun kwata-kwata babu seriousness ka tafi NYC orientation camp mutane da suka gama degree tun da tsarin da muka tsinci kawo nan mu a kai kenan idan kun tafi shay'in fa kun fihi in ka ci da wani abu ka shiga a san kana ciki ni ban fahimci kai karatu a irin wannan system din Nigeria ba kai karatu irin method din da ake yi a Nigeria nan kai karatu ka fito ba za ka iya express din kanka da turanci ba ni gaskiya ba zan iya fahimta wannan ba a irin environment din da muke ciki din nan idan kai ma'aboci karatu ne to kana bukatan ka iya turanci turancin nan ya zama makamin da kake kwatan kanka da shi makami ne wanda zai kwace ka irin wannan kasar da muke menene muke rayuwa a ciki da shi zaka kwaci kanka da shi zaka kore rai daga kanka amma kuma ka gama university a ce ba za ka iya express din kanka da turanci ba to kai ne kai a university din ya kamata ka koye certificate din kuma ka daina faɗa mutane cewa ka gama university environment ne wadda illa ma sha Allah za ka ga daga cikin malamai environment ne wadda za ka ga ɗalibi ya shigo yana tsoron alakar da ke tsakanin ɗalibai da lecturers alaka ne kamar yadda ka san kamar tsakanin bayi da masu mallakan bayi bayi da masu mallakan bayi duk abin da ya faɗa yasa in ya shigo aji yayi lecture ɗinsa har ya gama ko tari ba a yi sannan tsoron tambayarsa ake yi idan ka tambaye shi zai yi makin ɗin sunanka za ka waɗi jarrabawa zai ce kana son ka fallasa shi kana son ka nuna kai ka menene kai ka iya to me amfanin high institution ɗin me amfani to kuma ta yaya za ka fito da mutane ka ce kai a wannan zamanin da ake ciki ba ka ce kai kana karantar da adult a higher institution za ka zo kawai ne ka zuba abin da ka ga dama wai ka tafi ba za a wato cross examine and some of the information da ka bayar ba zai iya yiwa wannan information da kake bayarwa is outdated wani dalibi mai kokari a can ya daga hannu ya ce professor there is a recent research from Sokoto University they discovered Sokoto and this position that you have just submitted was what they arrived at since 1959 misali to wallahi in kai haka ba za ka graduate ba kai ba ka sari ai to amma kuma dole sai an zo ana yin haka shi zai sa shi malamin ma ya dinga yin research ko shi zai sa shi malamin ya dinga yin research ba wani za ka ga wani lecturer din ya kai shekara 20 yana karantarwa handout din da yake baiwa yara tun da ya fara karantar da wannan course din bai taba editing ba za ka ga dan tsabagen photocopy da ake yi ba da kyan ake iya karantawa to wannan wani irin karantarwa ne dan Allah wani irin karantarwa ne wannan to yaushe zamu ci gaba yaushe zamu ci gaba so dan haka dalibai za su yi rayuwa a cikin tsoron lecturer san har su gama mutum sai ya fito ya gama makaranta she cannot even speak for himself cannot stand up for himself cannot address the public so wani irin education kenan yayi acquiring wannan ya bambanta da mu misali a environment din da muke karatu lecturer zai iya gama karatun sa na awa biyu uninterrupted yana jamawa ka daga hannu ka sauke lecture din daga farko har karshe kace baka yadda ba kace ka fadi abu kaza wannan abin da ka fada is even baseless domin babu wani dalili da can back it up da wancan hadisin da ka kawo kuma hadisi ne in ka duba littafin wali hadisi ne mawdu'i hadisi ne da'ifi ko kuma hadisi ne kaza haka zai tsaya yana kallon ka ba zai interrupt din ka ba in ka gama sai ya ce dan uwan mu ya faɗi kaza amma kuma shi abin da bai gane ba shine kaza sai ga karu wannan mutumin ya dade yayi furfura abin da yake karantarwa kenan kai abubuwan da kake ganin kurakurai ne sai baka wujihatun nazar daban da naka wayansu abubuwan zaka karba ba wai kai kadai bane ba za ku kai mutane kamar 25 a ajin kowa na jiran a baki dama kai kana yana gaba baka amma ta'aliki akan maganar ka wani zai tashi shi kuma ta wani bangare da banci kai da ma kai concentration akan criticism din ka ne a wajajen da kake kai concentration wani kuma can wani gefe da ban na lecture din yake kallo shi kuma shi ma zai taso yace a kar makalla ka faji kaza ai wannan ayar ai man suka ce da aya kaza ai wancan hadisin ai kaza haka zai dinga kallon sa har ya gama in ya gama in zai tashi magana zai ce qala akhuna yace dan uwan mu ya faɗi cewa kaza da kaza amma ai kaza din nan ai jawabin shi kaza ne ai hadisin nan ai kaza ne wannan shine zai yi building din intellectuals amma ba wai ka zo ka ce min kai zaka yi min lecture na awa biyu shikenan ni tun da gunki ne ni bana motsi zan gama sauraron ka ka kwashi takardunka ka fita ko tambaya banda yanci na yi maka tambaya in nayi maka tambaya na aikata laifi wannan laifin kuma zai iya sa ma ba zan gama makarantar ba kuma ana yin wannan kuma an san ana yi ko ba gyara ba ala ayyati hal babu kuma fannin da aka fi rainawa kamar Islamic studies da kuma Arabic language za ga mutum Arabic language amma ba abinda zai iya tsinawa a Larabci degree ma da sauki za ka ga PhD holder in Arabic language ni ban fahimci kana PhD a Arabic language ba amma kuma turanci ka iya to kaje kai turanci mana kawai a huta ya zai a ce kai PhD kai ka taba ganin PhD holder a English language aka ce zai yi presentation sai fara yin Larabci kai abin da ka karanta ba za ka iya magana da shi ba sai dai kai da turanci so abin sai ya zama kawai kuma ire-iren wayannan mutanen suka fi kowa baiwa ɗalibai ciwon kai musamman ɗaliban da suka yi karatu a waje yana da cin ƙalubalen da sukan fuskanta wani malami daga engineering ka duba irin zalunci da ake yi daga engineering ya yi crossing ya je yi masters a Islamic studies zai iya ji in ya kalli Africa TV 3 ne zai ga wannan magana eh kuma ina son ya gani dan ya bata min rai har fatita muka zo mu rubuta a kansa ya takurawa dalibai da suka yi karatu a kasashen Larabawa wannan wani irin zalunci ne kai kai crossing daga engineer ne ka duba fa zaka yi crossing zaka yi degree a Islamic studies ka koma at postgraduate level ka zama engineer zai yi okay amma kai engineering kai crossing ka dawo Islamic studies kai masters ban san ta wani dalili aka samu wannan yayin ba ka zo kai PhD ka zo ka zama lecturer kai kuma baka da foundation din, babu foundation din ba, wai kai ne aka rubuto khitta na bahar, aka rubuto plan na research da larabci, sai ka zo ka sauke kace bai yi ba. Shi ɗaliban da ya faɗa min nace da wani niza ne, shi ya aka yi ya san bai yi ba, ya san ya aka rubuta cikin to abu ne mai tambaya, sai straight forward tambaya, ya za ka san bai yi ba bayan abin da aka rubuta cikin baka menene ba? Alhaji ka ce kawai a tura ɗalibin nan zuwa ga wajen mutumin da zai fahimci me yake faɗi, wannan shi ne adalci. Amma ka ce bai yi ba, bai yi ba haba, kuma a dinga amfani da musulmi ana azabtar da musulmai. Da haka harshen larabci harshe ne mai muhimmanci matuƙa, koyan harshen ma idan mutum ya koya da niyyar kare addininsa, wato zai samu wato lada, domin a matsayin yanayin ibada kenan. Shi yasa ake son idan ka iya larabci, in za ka yi addu'a an fi son ka yi da larabci, amma ba lalura ba ne, don akwai kuskuren da mutane su yi a wannan babin ba, musamman babin addu'a. Sai a rubuta wa mutum addu'o'in da ba duk wani abin da aka rubuta da harufan larabci ba ne ba larabci ba. Drug prescription din nan, medication prescription, ana iya rubuta da larabci ko ba a rubutawa? Babu ganin leaflet ɗin waɗansu magunguna ana rubuta bayanansu da larabci? Shi kenan wannan larabcin zai zama Qur'ani? Sa'annan ba duk wani abin da yaren Urdu ma da harufan larabci ake rubutawa, ko ba haka ba? Don haka yana daga cikin abubuwan da ake yaudarar mutane da shi a babin addu'a. Akwai wani littafi, ba zan faɗi sunan littafin ba, littafin addu'a ne, lokacin mun yi ta karanta littafin nan Allah ya gafarta mana. Littafin addu'a ne, shahararren karamin littafi ne haka, har yau ɗin nan littafin na nan a kasuwanni. Za ka ga an rubuta ya azim, ya sunayen Allah, can za ka dinga kiran sunayen Allah ne, can ana shigan can ciki sai ka fara kiran waɗansu sunaye wanda ba su da kama da sunan Allah. Sunayen Allah ne takobi da sunayen aljanni. Za ka dinga karanta irin su ya shaka-shaka, ya za'ilu, ya damdama, ya za'ilu, ya irin waɗannan abubuwa wanda kwata-kwata ba su da alaƙa da larabcin, ba su da alaƙa da sunayen Allah. Amma kai a tunaninka, kai innocenti ne, kana son ka yi addu'a ko? Sai ka dinga karanta wannan. Shi yasa ka faɗa wa Allah damuwowinka da yaren da ka sani. Sa'annan ka koyi addu'o'in da Manzo Allah sallama aka sanar da kai cewa baya barin yinsu, kamar su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Idan mutum bai yi wani addu'a a rayuwarsa bayan neman aljanna da neman tsari daga wuta, facewa rabbana atina fid dunya hasana, tattalin ya hutar da kansa. Domin shi ne addu'ar da ya kunshi komai da komai, da abin da ka tuna da abin da baka tuna ba, duk suna kunshe cikin wannan wato gajeren addu'a. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kaga ka nemi duniya, ka nemi lahira, ka nemi tsari daga wuta. Sa'annan idan kana da wani bukata da ya tsayawo maka kai, kana son Allah ya maka, ka dinga faɗi da yaren da ka iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ka bani kaza, ka yi mun kaza, ka taimake ni akan kaza, babu mai iyawa ya Allah sai kai, ni mai rauni ne, ba zan iya ba, ka tausaya mun, ka yi kuka, ka zub da hawaye, ka yi yaren da ka iya, kar ka bari wani mugu ya haɗa ka da wani abin da aka rubuta baka san ma'anarsa ba. Ka faɗi yaren da ka iya, ka kira Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mun saukar da Qur'ani ne da harshen larabci domin ku hankalta, domin ku hankalta. anan zamu da tsaya bi billahi ta'ala. Wannan sura suratu Yusuf sura ce mai muhimmanci matuƙa, wanda akwai darussa masu yawa a ciki, kamar yadda insha Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu gobe zamu shiga kissar abubuwan da suka kasance tsakanin Nabiyullahi Yusuf da mahaifinsa da ƴan uwansa. Wannan da shi zamu fara idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe. Akwai tambihi zuwa ga iyaye, akwai tambihi zuwa ga ƴan uwa, akwai tambihi musamman zuwa ga iyaye wajen salon tarbiyya, domin za ka ga cewa Annabi Yusuf zaunar da mahaifinsa yayi ya labarta masa farkon kissan, kuma abinda aka fara kissan da shi shine zai wato summary din rayuwar Annabi Yusuf ne ya gano a mafarki tun yana yaro. Sai zai zama da mahaifinsa ya baci labarin, baba nayi mafarkin kaza da kaza da kaza da kaza, shin kai danka yana da dama? Ka san wani idan ya dawo gida da hon ake sani, bum bum bum, baba ya dawo, to shikenan baba ya dawo nan za ga ko ina yayi fit numfashi ma da control ake yi, domin ka in ka shaki oxygen da yawa akwai matsala. Kowa da matan gidan da ƴaƴan gidan kowa ya samu waje ya laɓe, kamar yadda ka san mala'ikan mutuwa zai shigo. Haba kar ka bar yadda gidanka fara kamara. To duk waɗannan abubuwan za mu faɗi mai matsayin musulunci akan haka, kuma zai nufin cewa shi kenan kai ka zama abin nan fafa lolo ko kuwa abin nan kamar wani cali-cali haka tsakaninka da yaranka, kamar a'a ya zanto akwai aka tsaki. Za ka ba da amfanin yaro ya iya salamu alaikum baba ya ce za ka dawo ne, na zuba ka dawo da wuri ba ne, akwai magana fa ya kamata mu tattauna, akwai magana ya kamata mu tattauna. To babu matsala, ga ni nan tahowa ka dawo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, lafiya lau, to zo mu tattauna. Me kike son mu tattauna ne? Zai iya wani shiriri ta ne, ka saurare shi. An fahimci haka? Ka saurare shi. Bana mantawa malaminmu Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi, wani malami, wani Sheikh Dr. Suleiman Masudani ne, su zo ga karantar da mu a nan Albayan. Allah ya saka masu da alkhairi. Akwai ɗansa lokacin yana karantar da mu, in ya zo aji yana babu abu, yana karantar da mu abubuwa na rayuwa, misalai daban-daban. Yake ku ga misali, ɗana lokacin sunan shi Mu'izz, karamin yaro ne bai da wayo, an zo taron ɗaurin aure na wani ɗan babban mutum, an kawo motoci kala-kala masu yawa. Shi yaron nan bai da damuwa, kai ka san yaro bai da damuwa, shi bai da wannan hindrances a cikin kansa. Sai ce sai da yaron nan ɗan karamin yaro kamar shekarun shi zuwa uku huɗu haka, sai da ya kewaye motocin da aka faka kaf-kaf, ya duba motocin, ya duba motocin, sannan ya zo kira baban, ya rike hannun dakta ya ce baba zo akwai abin da zan nuna ma. Sai ya ce ya yi ta yawo da ni, ya yi ta yawo da ni, a shiga nan a fita nan, a shiga nan a fita nan. Sai ya ce baba siya min irin wannan motar. Ya gama sabi, ya zafi irin kalar da yake so, ya kamo hannun babarsa, ka bi shi kuma ka ce mai insha Allah, insha Allah. Ya ta karama in ta ce min dadi siya min abu kaza, in ban ce in ban ba ta amsa kai tsaye ba, dan ina karatu tana magana, sai ce min insha Allah ko. To zai abin gaban da ya ci ne insha Allah ko, wato kaman na san abin da zaka fara kenan insha Allah ko. To amma ka koya mai duk waɗannan opportunity ne na ka haɗa shi da Allah. Na ta ba da labarin a nan CRVP wani makwabcina, in muka idar da sallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, akwai ɗan karamin yaro ya ce ya Allah ka bai wa baba kuɗi ya siya min bicycle, babu ruwan shi da ku, ai shi ina ruwan shi a masallacin, kowa ga masallaci a cike fa an idar da sallan jami'i, shi damuwan shi ɗaya ya ce a siya mai bicycle a gida ko. Baba ya ce ka roki Allah ya bani kuɗi, insha Allah Allah ya bani kuɗi zan siya. dan haka tunda ba an yi idar da sallah ana roƙon Allah ba liman yana assalamu alaikum sai daga hannu ya Allah ka bai wa baba kudi ya ci abin bicycle duk da cewa ga jama'a ba amma shi da ina ruwan shi ni bai da business da kuwa shi business din sa da wa da Allah business din sa da Allah mafhum so shi yasa wayannan abubuwan kananan abubuwa ne amma kuma suna da muhimmanci yanzu akwai alaka irin alakar da ke tsakanin Nabiyullahi Yaqub da ɗansa Yusuf san yaro yana karami har wato rayuwarsa har lokacin da zai zo ya mallaki hankalinsa yayi wayo zai taimaka maka wajen sanin wani hali yaron yake ciki zai taimaka maka wajen sanin wani irin taimako yaron yake bukata menene baiwar da yaron yake da shi da makamantan haka wayannan sune abubuwan da zamu fara da su gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnar maiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu ya lullube su da rahmatsa idan namu lokacin komawar yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya bi mu sanin su Allah ya biya mana su gaba ki daya ya Allah ka sa mu kasance daga cikin waɗanda kake entarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah ka sa mu kasance daga cikin waɗanda kake entarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah ka sa mu kasance daga cikin waɗanda kake entarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah ka zauna da kasamu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasamu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasamu Najeriya lafiya ya Allah waɗannan fitintunan da suke faruwa a kasashen musulmai ya Allah ka kawo karshen wannan wayannan fitintunan ya Allah ka kawo karshen wayannan fitintunan ya Allah abokanan gaban addinin musulunci abinda suke nema ta hanyar haddasa wannan fitintunan ya Allah ka hana su samu ya Allah ka hana su samu ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah wayannan miyagu da suke kashe bayin Allah suke zubda jinin su a cikin masallatai har cikin azumi ba su daina ba ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shiwa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shiwa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shiwa gabanin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانه سبحانه سبحانه